ألقيت بين يديك السيف والقلم.
دكان يبو da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman kariyarsa, muna neman agajinsa da kulawarsa subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, shi ne cikakken shiryayye. Ya Allah, ka shiryar da mu tafarkin kama daidaici, wanda Allah ta'ala ya kaddara masa bata, babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da daukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya. Wannan shine shirinmu na bakwai a cikin wannan sabuwar tasha ta mu ta auratayya, inda muke kawo bayanai akan aure. Abinda zamu tattauna waye shine abinda malamai suke kira al-uyubu fin nikah, wasu abubuwa da ake son a kiyaye na ciwuka da rashin lafiya waɗanda suke faruwa wata ranga maza wata ranga mata, wanda bai kamata a boye su ba. Boye su a lokacin aure yana sa idan sun bayyana a samu rashin gamsuwa ko rashin amincewa daga bangaren ma'aurata. A cikin littafin Mawsu'atul Fiqhil Islami ya kawo waɗannan aibuka waɗanda mafi yawan malaman fiqhu suna kawo su a cikin littattafan su. Kuma yake cewa abinda ake kira wato aibi shine a samu wani abu a tare da namiji ko a tare da mace wanda zai hana jin dadin auratayya, ko kuma ya tauye jin dadin auratayya din tsakanin ma'aurata guda biyu. Yace kuma malamai masana fiqhu sun kasa waɗannan ciwuka da waɗannan aibubuka da ake samu zuwa kashi uku. Na farko akwai abin da ya shafi maza, na biyu akwai abin da ya shafi mata, na uku kuma akwai abin da aka yi tarayya. Ice na farko wanda ya shafi maza, akwai abin da ake kira jabbu, shine wato mutum ya zama gabansa ya mutu. Akwai kuma abin da ake kira inna, shine gabansa ya zama dan kankani, ko kuma alkhisa, ya zama an masa fidiya marenansa an cire su. To sai yace abin da ake kira jabbu shine azzakarin mutum ya tsinke ko ya kare. Sannan annatu kuma shine mutum ya zama ko dai ɗayan biyu, ko dai gabansa ya mutu, ko kuma ya tsinke, ko ya katse, ko ko ba shi da lafiya. Sannan kuma wani a ce marenansa sun fita. Waɗannan aibuka da makamantansu ana samun su a ɓangaren maza, wanda a cikin littafin al-askari ya kawo guda goma sha uku ya kawo, biyar wanda suka shafi maza, biyar wanda suka shafi mata, da kuma guda uku waɗanda aka yi tarayya. Sannan ya ce kuma ta ɓangaren mata akwai abin da ke kira rataku da ƙaranu da kuma afalu. Shi rataku shi ne toshewan gaba a asalin halittarta, sannan kuma ƙaranu shi ne wata larura ta zo ta sa mace tana yoyon fitsari, ko kuma afal abin da ake kira wani ruwa ne mai wari wanda yake fita wato ta gaba, wanda yake hana kyakkyawar rayuwa ta aure. Sannan ya ce akwai kuma ciwukan da su kuma ana samun su a maza, ana samun su a mata. Yace kamar hauka, ana iya samun namiji mahaukaci ne, mahaukaci tuburan, ko kuma mahaukaci da wani lokuta haukan yake tashi. To dole kafin a aure shi sai an gayawa matar da za ta aure shi wa fa mahaukaci ne, amma haukan nasa sama-sama ne. Haka nan kuma tana za a samu ita mata ita ce take da ciwon hauka. To dole a sanar da wanda zai aure ta cewa akwai hauka tare da ita, kuma ga lokacin da haukan yake tasowa. Sannan kuma ana samun kuturta. Kuturta din ita ma kashi biyu. Akwai kuturta mai yin mai daddatsi yatsu, akwai kuma kuturta mai kumbura jiki, wani irin ruwa yana zuba a jiki. To an samu irin wannan, ɗaya daga cikin ma'aurata yana da shi, ka a ji kunya dole a bayyanar, domin kada sai an yi aure a ga wannan matsalar kuma a zo a samu matsala. Sannan ana iya samun wani irin ciwo wanda zaka ga mutum baya rike fitsari ko baya wurke bayan gida. Wannan ana samun sa a bangaren maza, ana fara sa a bangaren mata. Duk wanda yake da irin wannan ciwo, to kafin ai aure sai an faɗa cewa fa shi fa yana da larura da baya rike bawali, ko yana da larura da baya rike bayan gida, to ala faɗi wannan. Ko kuma yana da basir mai tsuro ko basir mai fita, dole shi ma matar ta san da wannan, ko shi namijin ya san da wannan. Ko kuma irin wato ciwon da ake cewa hawan jini, ko kuma wato sikila ko kuma a ce ciwon sugar duk waɗannan abubuwa ne da ba kowane irin abinci mutum yake ci ba ko ba kuma kowace irin damuwa za a saka shi a ciki ba in yana da ciwon hawan jini ko kuma yana da sugar to kaga dole ne wanda zai aure ya san cewa wannan matar tana da hawan jini kuma tana da sugar sannan a je a auna hawan jinin ma a wani mataki yake domin ya san cewa in zai iya yayi ko kuma akwai wani ciwo shi ma da ake ko kuma haka kawai ma a ce makaho ne ko ita makauniya ce ko shi makaho ne kawai an yi kwalliya ne da ido na roba to kaga dole a san cewa akwai makanta ko kuma kurma ne ko shi kurma ne ko baya jin magana ko ba ta jiwa daga nesa ta yadda zai zama sai ka kwalla kira da karfi za ta ji dan ka kai ta kiran da bata amsa ba ka dauka laifi ta yi to in ka san akwai larura ko ita ta san kana da wannan larurar to kaga ba za a samu matsala ba sannan kuma akwai lokacin da mutum zai wayi gari ya kamu da wasu irin ciwuka waɗanda ake dauka waɗannan ciwuka shi yasa muke cewa a je asibiti domin a test na HIV a kuma yi test na wato genotype a kuma yi test na hepatitis B da C sannan kuma a yi test na gonorrhea sannan kuma har na ciki ma a yi kuma wasu ma sukan kara cewa da a yi test na kwakwalwa a kuma yi test na shan kwaya domin ta aiwa wanda daga cikin su yana shan abin maye ɗayan bai sani ba to kaga in ka auro mace ɗan marisa baka sani ba ko kuma kai ɗan marisa ne kana shan kwaya ko kana shan giya kuma abin ya riga yayi karfi a jikinka to kaga sai mace ta aure namiji ce wallahi malam sai bayan na aure shi na gano cewa ashe yana shaye-shaye yanzu sai ya je ya shawo kayan maye ya zo ya ta dukana yana zagin iyayena to kun ga ashe kenan bincika cewa mutum yana shan kayan maye ko baya sha zai taimaka wa auren haka nan kuma a bincika cewa yana da wani nau'i na hauka shi ma zai taimaka wa auren duk waɗannan ko cututtuka da ake dauka duka waɗannan ya kamata a tuntubi masana lafiya wato domin su bayar da shawara akan idan akwai irin wannan wato ciwuka ya ya kamata wato a zauna ko me ya kamata a yi irin cututtukan da za a iya warkar da su ne kafin auren to kaga sai a bata magani ko a bashi magani in sun warke sai masana kiwon lafiya su bada shawara cewa ana iya yin auren ko kuma irin ciwon da za a ce in bai kai mataki kaza ba babu matsala akwai ciwon da za a ce in bai kai mataki kaza ba to mutum zai zama yana dauke da shi amma ko ba zai iya sawa kowa ba to shi ma an samu irin wannan ko kuma a ce a wannan ciwon ba matsala dan an aure mace da irin wannan ciwon ko namiji da irin wannan ciwon ba zai hana su ci gaba da rayuwa aure ba so da haka waɗannan abubuwa da ya kamata in akwai su saboda ita aure tafiya ce tafiya ne doguwa in za a yi aure za a yi doguwar tafiya ne to ko in za a yi doguwar tafiya dole ne a ga yawa juna gaskiya kada a je a boye wani abu sai daga baya kuma wannan abin ya bayyana ta yadda shi namiji in yaji wannan zai dauka cewa an masa an boye masa wani abu haka nan shi ma in ya fahimta daga matar zai dauka ta boye masa wani abu so da haka duk waɗannan abubuwa malamai suka ce a wato yi bayanin su waɗanda suke hana jin dadin auratayya shine kamar wannan muka faɗa na jabbi da inna da kuma khisa da a cikin namiji da rataqo da qaranu da afalu a bangaren mace da kuma ciwukan da suke hana jin dadin auren da zamantakewa wanda kamar hauka din da ciwuka masu waɗanda ake dauka da kuma wani ciwo mai miki wanda yake zuba ko kuma a ce bugun aljan ko wani irin yanayi na ciwo da yake da wahalan magani ko kuma wasu irin kuraje da suke fitowa a jiki ko cin zanzana ko kuma an taba cirewa mutum wani abu kamar misali a ce tana da koda guda daya to kaga dole ne ya san cewa koda daya gare ta ko kuma shi ta san yana da koda daya ne domin kada a zo ya sa ta aiki mai wahala wanda zai sa ta sha wahala da irin waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da malamai suka ce lalle a yi kokari a bayyana su domin a samu zamantakewa aure babu cuta ba cutarwa la darara wala dirara man darra darra Allahu bi wa man shaqqa shaqqa Allahu alai ba cuta ba cutarwa wanda yayi cutarwa ya boye abinda zai cuci wani to Allah zai saka ma ɗayan saka aure doguwar tafiya ce amana ne gaskiya ne alƙawari ne soyayya ce muna fata kuma Allah ya sa auratayya ta zama akwai alkhairi akwai rahama wassalamu alaikum wa rahmatullahi
السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا.